Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma wannan karan tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke saki dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar 'yan sanda a Nigeria ta yi nasarar cafke wasu gaggan barayin da suka yi kaurin suna tsakanin iyakar Nigeria da Niger. Sai kuma Nigeria, inda za ku ji cewa shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamiti na kula da sha'anin aikin 'yan sanda. Kamar da kuka ji a shirinmu na rana, cibiyar sa ido a kan rikice-rikice a duniya ta yi gargaɗin cewa idan ba a shawo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya ba cikin gaggawa, lamarin zai iya ɗara na Boko Haram muni. Akan haka ne za mu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-2-0-2-0-5-5-6-5-5. Amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau tare da sallama ga cikakkun labaran. Amurka ta yi barazanar kakabawa Turkiya takunkumin wadda bata saki fasto bom Amurkin da take tsare da shi ba. Idan Turkiya bata saki wannan limamin ba da bai aikata komai ba, ba tare da ɓata lokaci ta maido shi gida ba, Amurka za ta sa wa Turkiya takunkumi mai tsauri sai an saki fasto Andrew Brunson, in ji mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence yau Alhamis a wani taron koli kan 'yancin addini da aka gudanar a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. An tsare Andrew Brunson, wani limamin Krista na majami'a Black Mountain da ke jihar Carolina ta Arewa a Turkiya, bisa zargin ayyukan ta'addanci da leƙen asiri. Batun ya sa dangantaka tsakanin Turkiya da Amurka abokan ƙawancen NATO suka yi sanyi. Shugaban Amurka Donald Trump shi ma ya ambaci batun a saƙonsa na Twitter, inda ya ce Amurka za ta sa wa Turkiya takunkumi sabili da ta tsare fasto Andrew da suka yi na lokaci mai tsawo. Yan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin ma'aikata da yaƙin kwantar da ƙwatar 'yancin kai da marubuciya kuma mafi wato fitacciyar mai ɗinka kayan ƙawa sun shiga takarar shugaban ƙasar Zimbabwe. Ko da wani siyasa mai nasara ko kuwa babu, sun shiga tarihi a matsayin matan da suka fara shiga takarar shugaban ƙasa. Suna daga cikin 'yan takara 22 da suka tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben da aka gudana a ƙasar Zimbabwe ranar Litinin. Jerin 'yan takara mafi yawa tun da ƙasar ta samu 'yancin kai daga Burtaniya a shekara ta 1980. Wannan ce kuma takara ta farko da babu sunan Robert Mugabe, wanda sojoji suka sauke a watan Nuwamba da ya gabata. Ana ɗaukar zaben shugaban ƙasa a matsayin rabareni tsakanin shugaban ƙasa mai ci Emmerson Mnangagwa, ɗan shekaru 75 na jam'iyyar ZANU-PF, da Nelson Chamisa, wani lauya ɗan shekaru 40 na jam'iyyar Movement for Democratic Alliance. Biyu daga cikin matan da ke takara fitattu ne, Joyce Mujuru ta yi aiki a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa ta Mugabe na tsawon shekaru har zuwa shekara ta 2014. Yanzu take takara ƙarƙashin jam'iyyar haɗaka ta People Rainbow. Sai kuma Nkosazana Kuffi, mataimakiyar firaministan ƙasar ta farko, wadda ta tsaya a takara ƙarƙashin jam'iyyar Movement for Democratic Change, MDCT. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya bayyana yau Lahadi cewa yana da cikakken ƙwarin gwiwa kan mataimakinsa Rod Rosenstein. Ya yi watsi da buƙatar da wani gungun 'yan jam'iyyar Republican a majalisa suka gabatar na neman a tsige shi a kuma cire shi daga mukamin nasa. da yake magana a wani taron manema labarai a birnin Boston, Sessions ya ce mataimakin nasa Rosenthal yana da cikakken kwarewa aiki. Sessions, babban jami'in aiwatar da doka da oda kuma shugaban ma'aikatar shari'a, ya bayyana goyon bayan Rosenthal ne kwana ɗaya bayan da 'yan jam'iyyar Republican 11 a majalisar wakilai suka kaddamar da wani yunkurin tsige Rosenthal da suke zargi da aikata ba daidai ba, da kuma gaza samar masu da bayanai da suka shafi binciken da Robert Mueller ke jagoranta kan rawar da Rasha ta taka a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. Daga ƙarshe, tsohon fitaccen ɗan wasan ƙasar Pakistan da ya shiga siyasa Imran Khan, a cikin jawabin lashe zaɓe da aka yayata tashar talabijin yau, ya yi alkawalin yaƙi da talauci da cin hanci da rashawa da suka yi wa ƙasar katutu ta wajen yi wa tsarin gwamnati garan bawul. Khan ya yi jawabin ne bayan kammala ƙirga kimanin kashi 90 cikin 100 na kuri'un da aka kada jiya Laraba a zaben majalisu. Jam'iyyar Khan ta Pakistan Tehreek-e-Insaf-PT tana kan gaba a kan babbar abokiyar hamayyarta mafi kusa, Pakistan Muslim League Nawaz, ta tsohon Prime Minister Nawaz Sharif da aka ɗaure. Kusan dukkan manyan jam'iyyun hamayya sun yi zargin cewa an tafka magudi a zaben da nufin ba kan galaba, zargin da hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasar Pakistan ta musanta.
Madalla, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji da farko, hukumar 'yan sanda a jamhuriyar Niger ta samu nasarar cafke wasu gungun barayi da suka yi ƙaurin suna a tsakanin Niger da Najeriya saboda yadda suka addabi jama'a da sace-sacen motoci, yayin da wasu daga cikinsu kuma suka shahara wajen aikin sa ido a kan masu shige da fice, wato na bankuna, domin su tsara kai musu farmaki. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mumin Barma, na da ƙarin bayani.
Yawaitar koke-koken jama'a masu nasaba da tsanantar sace-sacen motoci a 'yan watannin nan ne ya sa hukumar 'yan sandan farin kaya, wato feji, ƙaddamar da bincike a ciki da wajen birnin Yamai kafin daga bisani jami'an su haɗa gwiwa da takwarorinsu na Najeriya a ci gaba da harhaɗa bayanan da suka ba da damar damƙe gungu-gungu biyu daga cikin gungu huɗun da aka gabatar da su gaban 'yan jarida. Inspekta Naziru Musa na daga cikin masu magana da yawun hukumar 'yan sandan Niger.
Su bakwai ne suna sata motoci nan cikin garin Niamey, sai su bi wani mekanisiyan su bashi ya canza musu sasin wagga mota a ɗebu a saga wagga, na wagga a ɗebu a saga wagga. Nan take sai su bi toliye kuma ya sake musu fencir. Nan a Niamey suke sai da motocin. Wajen mota 12 ne aka sace, daga cikin su an samu mota 7. Kuma mota 2 sun saida su amfiyarsu da ya tashe. Su waɗannan mutane an samu kuɗi miliyan 3 da jaka 30 gare su. Gurbi na biyu shi ko ya ƙunshi mutum 3 waɗanda suke yawo a cikin Niamey sirtu da dare don su ga mota, irin motocin nan da an kai gare bakin gida in babu mutane, sai su sa kile su buɗe su tahi da motar. Cikin wannan dare ɗin suka bari Niamey su ɗauki ƙyan hanyoyi, kamar misali hanyar Libori, nan suke bi su sabkatan su wuce sai Birni da Birni, su bi Geshemi su bi Dumega su bi Tsibiri sai su wuce sai Nigeria. Daga cikinsu mutum 2 an samu an kama su nan feji guda kuma ya tsere.
Wani gungun ɓarayin na daban da ya faɗa hannun 'yan sanda shi ne wanda ke aikewa da mutanensa domin aikin zuba ido a bankuna.
'Yan Nigeria ne guda 3, amma 2 ɗin suna nan suna aikin su na sace-sace nan Niamey, amma shugaban nasu yana can Nigeria, shi sai dai ya taho Niamey ya zo ya koma haka yake. To, su menene suke yi? Suna zuwa cikin bank ne. In sun kaje cikin bank, ba retire suke, ba wani abu za su yi ba, kawai suna kallon mutane waɗanda suka ce sun kai retiren kuɗi masu ɗan yawa, sai su zo su aza musu kusa ga tayarsu. Sirtu masu sa kuɗi cikin saki, in suka fito da kuɗinsu suka sa cikin mota, sai su kuma su hau moto ɓarayin su rinka biyansu. To, in mota ta yi faci, sai guda cikinsu ya ce ma shofer kin mota ta yi faci. Kayan shofer ya tsaya dibi facin, shi kuma guda ya yi profiti har ya buɗe mota ya ɗauki kuɗin. To, kuma inda nan ba su samu sa'a ba, suna iya biyan mai motar su bi, sai inda ya gare in sun samu sa'a kaɗan sai su buge bitar ɗin su ɗauki kuɗin.
Sai rukuni na huɗu na ƙarshe.
Mutum huɗu ne waɗanda feji ta yi interpele. Gurfi ne wanda yake nan yana tasowa yanzu cikin garin Niamey. Wata mata dai 'yar kasuwa ita ce ta farko wadda sun karin ƙabiya, suna tsammanin za su samu kuɗi fiye da 10 miliyan gare ta.
Sanarwar hukumar 'yan sandan na zuwa ne a wani lokacin da jama'a ke ci gaba da alhinin mutuwar wani matashin da aka bayyana cewa barayi ne suka halaka shi a makon da ya gabata a nan Yamai, kafin su arce da babur ɗinsa. To, amma jami'an tsaro sun ba da tabbacin zurfafa bincike domin gano waɗanda suka aikata wannan kisa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Sai kuma Najeriya inda dukkan alamu shugaban Muhammadu Buhari ya karbi koken da ƴan Najeriya da dama ke yi akan tabarbarewar harkokin tsaro. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Yanzu dai shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamiti na kula da sha'anin aikin 'yan sanda, wato Nigeria Police Service Commission, ƙarƙashin jagorancin tsohon Sufeto General 'yan sandan Nigeria Misliu Smith, domin gudanar da ayyukan da za su kawo gyara da garan Bawul akan sha'anin aikin 'yan sanda a Nigeria. Hajiya Najat Muhammad na ɗaya daga cikin mambobin wannan hukumar, kuma ta yi mun ƙarin haske dangane da irin matsalolin da suka fara hangowa cewa za su tunkara.
To kaga abin da yake faruwa a da shine badakalar daga wannan commission din take farawa sai su hada kai da shugaban ƴan sanda, wato banda dai badakala akwai waɗanda a yanzu zancen da nake maka za a kawo mutum a ce yau kai ka nuna masa, kai ka koya masa aikin ɗan sanda, yana ƙarƙashin ka can ƙasa-ƙasa, amma sai ya samu kuɗi, ya saci kuɗi ko ta ina, sai ya kai, sai ai masa ƙarin girma, sai kuma wanda kai ka koyawa ya dawo yana ƙarƙashin ka, wai shi yake baka umarni. Ka faɗa min dalilin da isa zan yi aikin. Na fi ka sanin aikin, amma saboda ka fi ni iya sata, an ɗora ka a kaina. To faɗa min dalilin da zai sa yi. Saboda mutumin da aka zalunta ba shi da yanda zai yi kare haƙƙin al'umma. To ɗaya daga cikin abubuwan da suka lalata 'yan sanda a ƙasar nan. Abin da ake faɗa mana yanzu, tashin farko, muna da 'yan sanda wajen 300,000. Ba mu da gida 80,000. Inda 'yan sanda za su zauna. To kaga ire-iren waɗannan abubuwan. Mutum za ka ga ɗan sanda yana kwana a titi ko yana kwana ma a cikin sel a binnan ɗin 'yan sanda. Ba DP1 da za ka je yana da budget na Allah da Annabi na 500,000. In ka zo da laifi kai za ka siyo takardar ma da za a rubuta. To wannan ba a ɗauko ma hanyar gaskiyar da za a gyara.
To amma game da wannan naɗin da kika karɓa, shekarun baya da shugaba Buhari ya zo an yi miki mukami a jami'a ta jihar Jigawa amma baki amsa ba. Kuma ana cewa mukamin minista ne ake sa ran za a miki amma bai a miki ba, shi yasa kamar kika watsar da wancan nadin da aka yi miki. To wannan aikin ya fi na minista ne ko kuwa me yasa kika karba?
Wannan aikin ne yanda nake aƙida ta ya fi min minista 1,000. Saboda in dai har Allah ya bamu nasara kamar yanda muka yi niyyayi, tunda aiki baya yiwuwa sai da niyya. Abinda yasa aka kasa gyara komai a ƙasar nan, ai dan ba a da niyyar a gyara ne. To mu mun zo da niyyar zamu gyara, mun tabbata karfin Allah zai dafa mana. To abinda isa kenan na karba, kuma akwai bambanci tsakanin yiwa shugaban ƙasa aiki da yiwa ƙasa aiki. Ƙasa ta ce Najeriya ko a mace ko a raye.
Jiya Najat Muhammad kenan, ɗaya daga cikin kwamishinonin da shugaban Muhammadu Buhari ya rantsar a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. To yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Kuma da lamun samu kira na farko daga jihar Sokoto. Wake magana daga Sokoto.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam. Amma ka rage akwatin rediyonka.
Na rage insha Allah.
To madalla muna jinka.
To kuna tare da Usman A. Bello Bunkari, karamin hukumar mulki ta jinjiya jihar Sokoto, Najeriya.
To Usman Bello.
Sai dai Allah da yake na kawo muku a makare, ban san maudu'in ku ne ba.
Wato abinda muke tattaunawa akai, ko muke so mu ji ra'ayinku akai, shine cibiyar sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargadin cewa idan ba a shawo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya ba cikin gaggawa, lamarin zai iya muni fiye da na Boko Haram. Me zaka ce game da wannan?
Na'am, to alhamdulillah, dangane da gaskiya wannan international crisis group din nan da tabbayyana wannan matsala a Najeriya, to lalle tabbas akwai yiwuwar irin haka. Don idan ka diba matsalar manoma da makiyaya abuna da ya kasance gaskiya zama ruwan dare a kowane bangaranci a Najeriya. Don shi inda matsalar take, zaka iskan mu akasarin makiyayan Fulani ne musulmai, akasarin manoman kuma zaka iskan mu akwai musulmai, akwai kristoci. To amma muna ganin akwai waɗanda ke dan shiga cikin wannan matsalar suna son su kawo hargitsi tsakanin al'umma. To mafita anan shine shugabanni na addini su tashi su wayar da kan al'umma muhimmancin addini na kare rai, kakka zama sanadiyar hitarin dan Adam.
To madalla, mun gode Usman Bello. Yanzu kuma zamu garzaya zuwa jihar Zamfara. Waki magana daga Zamfara. Na Zamfara kana ji na? To da misali da yiwuwar ina ga mun rasa na Zamfara. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kada amanta abinda muke tattaunawa akan shine cibiyar sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargadin cewa idan ba a shawo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya ba, to lallai abin lamarin zai yi muni fiye da na Boko Haram. Mun samu kira daga Yobe. Wake magana daga Yobe. Na Yobe kana ji na? Da alama mun samu tangarda da layin na Yobe. Sai kuma mu garza zuwa Kaduna. Maki magana da Kaduna.
Ibrahim Jarmai, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna sauraron ka.
Eh to a wannan magana nasu gaskiya ne fa, da fatan mai girma shugaban kasa yana saurare da dukkan jami'an tsaro. To kaga Kaduna ta ga mai gaggauta kafa dokan ta baci a duk jihohin da ake wannan rikici kenan. Gwamnoni sun gaza ba za su iya bai tura jami'an su mu tabbatar ya yi iya kokarin shi. Kaga wannan abu da suka bashi abin matakin da ya kamata ya dauka kenan, tunda sun ci a dauki mataki da gaggawa. Gaggawa shine a kafa dokan ta baci a duk jihar da ake kashe-kashe. Wallahi sai kaga canji, dan muna zargin wasu masu jihar kamar suna goyon bayan abin saboda siyasa. Da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla, mun gode Murtala. Sai kuma mu garzaya jihar Katsina daga Funtuwa. Waki magana daga Funtuwa.
To Ibrahim Jamai, barka da la'asariya. Sunana Usman Manika, daga nan Mero Road Funtuwa cikin jihar Katsina dake tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka Usman Manika.
To ni dai a shawarar da zan ba mai girma shugaban kasa da yan majalisun mu na jiha na kasa.
Da alama layin Usman Manika ya tsinke. To bari mu je Sokoto, jihar Sokoto. Waki magana daga Sokoto.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Abdulrashid Jula Musa daga Sokoto.
To Abdulrashid, muna sauraron ka.
A gaskiya da farko dai ba abin da daji a yi irin inda ake faɗan gana ɗaya a sa doka ta baci. Idan muka diba irin Zamfara, irin abin da ke kana a Zamfara, ana kashe mutane tamka, ana kashe kyansu. Akwai buƙatar gaskiya a sa doka ta baci. Idan muka duba lokacin Obasanjo an samu hitina a Jos, aka sa doka ta baci. Kuma abin ya samu a matsala. Akwai buƙatar irin Zamfara da Kaduna da wasu jihohi da ake samun fintina, akwai buƙatar gaskiya a saka dokar ta ɓace, saboda dokar ta ɓace tana da matuƙar muhimmanci, ko da a ce na wata uku aka sa.
To madalla, mun gode Abdulrashid. To bari mu ƙetara zuwa jihar Taraba. Wace magana daga Taraba?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abubakar Babbolo.
To Abubakar, muna sauraron
ka. Mutum daya karman hukumar Karlami da jihar Taraba.
To muna sauraron ka.
To rikicin tsakanin manoma da makiyaya dai sai da mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don ni abun da na fahimta, wannan abun akwai siyasa a cikinsa. Don yau Fulani ba yau suke a wani jihohin a arewan ba a yi wannan rikicin ai. To me yasa wannan jihohin kai ake wannan rikicin? Kaga akwai abun duba lamarin nan.
To madalla, mun gode Abubakar. Bari mu garzaya zuwa jihar Kano. Waki magana da Kano. Hello, muna sauraron ka. Waki magana da Kano. Wa alaikum salam.
Magana dan Juma mai shago. Magana dan Juma mai shago ko.
To dan Juma, muna sauraron ka. To muna jin ka dan Juma.
Rikicin manoma da makiyaya gaskiya
da alamun layin ka
lailai raji'una gaskiya, saboda inda za a kai zuciya nesa su makiyaya da manoma, da Allah da Annaba kai zuciya nesa don wannan fadace-fadace da ake gaskiya. Domin Allah ba zai kawo mana ci gaba ba, kullum sai dai ni ta ci ba tsakanin mu, tunda su abokan zaman mu ne, su shiga cikin mu, mu shiga cikin su.
To madalla, mun gode dan Juma mai shago. Bari mu ƙetara zuwa jihar Katsina. Wake magana daga Katsina.
Ni ne Alhaji Sanusi daga Karaduwa, Katsina State.
To Alhaji Sanusi, muna sauraron ka.
Wato ina magana ne akan wannan abu da ke faruwa idan an ci
da alama layin Alhaji Sanusi ya samu tangar.
Ai da can ma an taba yin siya.
Kana
an taba kashe-kashe, me yasa ba a ce MPDP bane ba?
To madalla, mun gode Alhaji Sanusi. Kada manta, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Maudu'in da muke tattaunawa kai shine cibiyar sa ido a kan rikice-rikice ta ya bada wannan gargaɗi na cewa yi gaggawar shawo kan wannan lamari, in ba haka ba zai fi rikicin Boko Haram muni. To, mun samu kira na ƙarshe daga Katsina. Waki, magana kan Katsina. A Katsina.
Ni ne Lawan.
To, Lawan, muna sauraron ka.
A ga da Allah, ina ba da shawara da Allah, a ga shugaban ƙafa ya ɗau mataki da wuri don mutane san su a siyasa. Na gode.
To madalla, madalla daga kan waya ka zamu rufe layin waya, sai kuma Allah ya kai mu gobe, sai ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu da yana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mana cewa ƙarfe 4:51. Ga shirin mana.
Wasanni a takaice.
Ɗan wasan ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya, Tyrone Ibuchi, ya ce san bai yi da na sanin zaɓen bugawa Najeriya wasa ba a maimakon ƙasar Holland. Ibuchi dai ya buga wa Najeriya wasa a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya da aka kammala kwanan nan a ƙasar Rasha. Mahaifin ɗan wasan dai ɗan Najeriya ne, yayin da mahaifiyarsa kuma ‘yar ƙasar Holland, lamarin da ya ba shi damar bugawa kowace daga cikin ƙasashen biyu wasa. Ibuchi ɗan shekaru 22 ya taka rawar gani a wasan da Najeriya ta yi galaba a kan ƙasar Iceland a gasar ta cin kofin duniya. A watan Mayun da ya gabata ne ɗan wasan ya koma ƙungiyar Benfica a kwantaragin shekaru 5. Ɗan wasan ƙasar Masar Muhammad Salah ya koma bakin aikinsa na zura ƙwallo a ƙungiyarsa ta Liverpool bayan dawowa daga jinyar rauni, yayin da ya zura ƙwallo a wasan da Liverpool ɗin ta doke Manchester City da ci 2-1 a wasan gasar cin kofin ƙwararru na ƙasa da ƙasa a New Jersey ta ƙasar Amurka. Salah ya shigo ne a rabin lokacin wasan na biyu, inda a cikin mintinsa ɗaya na farko ya zura ƙwallon. Liverpool ɗin za ta fafata ne da Manchester United a wasansu na gaba na gasar a gobe Juma'a. Tsohon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Manchester United ta Ingila, Sir Alex Ferguson, ya yi godiya da yabawa ga ma'aikatan asibitin da ya kwanta, inda aka yi masa aikin tiyata a ƙwaƙwalwarsa. Ferguson, ɗan shekaru 76, ya bayyana a wani hoton bidiyo wanda shi ne karon farko da ya yi magana a bayyane tun komawarsa gida daga asibitin. Haka kuma ya gode wa dukkan jama'ar da suka yi masa fatan alheri sa'ad da yake kwance. An yi wa Ferguson aikin tiyata na gaggawa a ranar 5 ga watan Mayun da ya gabata, inda kuma aka kwantar da shi a sashen kulawa ta musamman na asibitin tsawon kwanaki. Shahararriyar 'yar wasar tennis Serena Williams ta ce ana nuna mata bambanci sosai a gwajin shan kwayoyi fiye da kowane ɗan wasan tennis. Serena, 'yar ƙasar Amurka da ta lashe manyan gasannin tennis har 23, ta bayyana ƙorafin nata ne a shafinta na Twitter. Wani rahoto da aka wallafa a yanar gizo ya bayyana cewa hukumar gwajin tantance amfani da kwayoyi ta ƙasar Amurka ta yi wa Serena gwaji har sau 5 a cikin wannan shekara kadai ta 2018. To sai dai 'yar wasar ta ce ta gano ita kadai ce aka fi yawan yi wa wannan gwajin, lamarin da take gani tamkar rashin adalci ne da nuna bambanci. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani taro da aka yi kwanan nan a Jakarta wanda ya nuna muhimmancin ci gaban ƙawancen ƙungiyar haɗin kan ƙasar Amurka da ƙasashen kudu maso gabashin ƙasashen Asia da ake kira ASEAN. Gwamnatin Amurka da sakatariyar ASEAN sun yi nuni akan nasarorin da ƙawancen ya samu, wanda ya haɗa da shugabanci na ƙwarai, adalci da ci gaba da tsaro, wanda ake kira shirin ci gaba ko kuma progress. Wannan shirin yana samun tallafin kuɗi daga haɗin gwiwar hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID, da hukumar harkokin wajen Amurka. Shirin Progress ya taimaka wajen ci gaban manufofin ASEAN na inganta da kare mutuncin dan Adam, karfafa cibiyoyin zartaswa, majalisu da kuma shari'a, da kuma kiyaye doka da oda, da ci gaban kaddamar da manufofin da suka shafi kimiyya da sauran ayyuka. Shirin Progress ya koya ma ASEAN baya wajen fito da ka'idoji da hanyoyin taimakawa waɗanda aka yi safarar su, musamman mata da ƙananan yara, da hana hanyoyin ci gaba da safarar mutane. Shirin yana ƙarfafa ma ASEAN tunkara annoba irin su guguwar tsunami cikin gaggawa a yankunan su. Yana kuma haɗa kan matasa daga ƙasashe 10 da ke cikin ƙungiyar ASEAN don shiga ayyukan ci gaba irin su koyan haɗa fim, aikin jarida, wanda dama an yi shi ne don ƙarfafa masa sanin sun fito daga yanki ɗaya ne. Zumunci da tattaunawa tsakanin ASEAN da Amurka yana ci gaba da bunƙasa da ƙarfafa matuƙa, wanda ya sanadiyar haɗin kai mai ƙarfi tsakanin ASEAN da Amurka, inji jakada Dato Sharifa Nohana, wakilin ƙasar Malaysia na dindindin na ASEAN, kuma mai gudanarwa na ƙasa da ƙasa na harkokin ASEAN da Amurka. Muna matuƙar godiya ga taimakon da wannan shiri na Progress yake baiwa ASEAN da sakatariyar ASEAN, musamman a fannin magance safarar mutane, taimakawa wajen ƙirƙiro ayyukan ASEAN da tsakanin gwamnati da kwamitin 'yancin ɗan Adam, da kuma gabatar da wani dandali don goyon bayan ASEAN da ci gaba da ƙoƙarin ganin an samu yanayi mai cike da doka, a cewar Dato Lim Jok Hoi, babban magatakardar ƙungiyar ASEAN. Nasarar shirin Progress ya nuna ƙarfin ƙawancen da jajircewar ƙawayen namu don ganin sun ƙarfafa cibiyoyin ASEAN, a cewar wakilin Amurka na shirin ASEAN, Piper Campbell. Muna farin cikin ganin mutane da yawa sun taru don ganin nasarorin da shirin Progress ya samu. Muna fatan ganin mun gina shirin ta hanyar magajinsa, wato ƙawancen ƙungiyar ASEAN da Amurka, da ke kawo ɗorewar harkokin siyasa da kuma rayuwa al'umma ta yau da kullum, ko kuma shirin da zai kawo zaman lafiya da wadata a ƙasashen kudu maso gabashin Asia. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, sai kuma labarai amma wannan karan a takaice.
Amurka ta yi barazanar kakabawa Turkiyya takunkumi muddin bata saki fasto ba Amurkin da take tsare da shi ba. Idan Turkiyya bata saki wannan limamin da bai aikata laifin komai ba, ba tare da ɓata lokaci ba ta maido shi gida, Amurka za ta sa wa Turkiyya takunkumi mai tsauri, inji mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence yau Alhamis a wani taron koli kan 'yancin addini da aka gudana a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. An tsare Andrew Broston, wani limamin Krista na majami'ar Black Mountain da ke jihar Carolina ta Arewa a Turkiyya, bisa zargin ayyukan ta'addanci da leƙen asiri, batun da ya kawo dangantaka tsakanin Turkiyya da Amurka ƙawancen abokan NATO ta yi sanyi. Shugaban Amurka Donald Trump shi ma ya ambaci batun a saƙonsa na Twitter, inda ya ce Amurka za ta sa wa Turkiyya takunkumi sabili da ta tsare Pastor Andrew da suka yi na lokaci mai tsawo. Yagogwar mai kare haƙƙoƙin ma'aikata da yaƙin ƙwatar 'yancin kai da marubuciya da kuma fitattar mai ɗinka kayayyakin ƙawa sun shiga takarar zaben shugaban ƙasa Zimbabwe. Ko da kuma kowannensu ya samu nasara ko babu, sun shiga tarihi a matsayin mata da suka fara shiga takarar shugaban ƙasa a Zimbabwe.
Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdo
da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Lesser Gresham da ta hada da bada umarni, da injiniyan mu na yau Malam Suleiman, ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya.